sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Yan Najeriya sun fara maida martani akan rasuwar babban hafsan sojin kasar Ibrahim Attairu da wasu jama'ai da hatsarin jirgin sama na ranar Juma'a ya rutsa da su a jihar Kaduna. Annada Attahiru shugaban sojojin Najeriya ne a farkon wannan shekara domin ya jagoranci yaki da ayyukan ta'addanci da Najeriya ta shafa ma da su tsawon shekaru. Jirgin sojoji samfurin Beechcraft 350 yana ɗauke da babban hafsin sojan ne a yayin da zai kai ziyaran aiki a Kaduna da yammacin ranar Juma'a, yayin da jirgin ya samu tangarɗa kana ya faɗo a kusa da filin saukan jirage na ƙasa da ƙasa a Kaduna. Wasu mutane goma a ciki har da babban jami'in tattara bayanan sirri na ma'aikatar soja da wasu manyan sojoji da ma'aikatan jirgin ne suke ciki, kuma babu wanda ya kukuta a cikin wannan hatsarin. A jiya Asabar ne ma'aikatar soji ta ce za ta bisa jama'an a makabartan sojoji a Abuja. Babban hafsan sojin Najeriya shi ne na farko da ya fara rasuwa yayin da yake kan aiki. 'Yan Najeriya da dama ne suka yi ta tsokaci akan lamarin. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa dukkanin su gwaraza ne da suka taka muhimmiyar rawa ga zaman lafiya da tsaron wannan ƙasa. Yayin da aka tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da 'yan bindigan Falasɗinu a jiya Asabar, bayan kwanaki 11 da aka kwashe ana gwamza faɗa, masu shiga tsakani daga Misira sun fara tattaunawa da bangarorin biyu domin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wutar. Tawagar ta Misira ta isa Isra'ila a ranar Juma'a, kana tuni ta fara ganawa tsakanin Isra'ila da 'yan ta'addan Falasɗinu, inji wani jami'in diflomasiyar Misira da jami'an Hamas a jiya Asabar. Dan diflomasiyar Misiran ya ce tattaunawar kawo ƙarshen da daɗin tashin hankali za ta haɗa ne da kawar da ayyukan da ke tada fitina. A gefe guda kuma gwamnatin Misira ta ce ta aika da manyan motocin dakon kaya 130 zuwa zirin Gaza da kayayyakin kiwon lafiya da wasu kayayyakin jin ƙai da ake buƙatarsa cikin gaggawa wanda ake zato za su isa a jiya Asabar. Jiya Asabar ne ranar farko da aka samu cikakken tsagaita wuta da ya kawo ƙarshen rikici mafi girma na hudu tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin sama da shekaru 10. Sai dai Isra'ila da Hamas dukkaninsu sun yi ikirarin cin nasara a shekaran jiya Juma'a. Jiya Asabar ma'aikatar kiwon lafiya ta Indiya ta bada rahoton samun sama da mutane 250 sabbin kamuwa da cutar coronavirus, kuma fiye da 4,100 ne suka rasa rayukansu a cikin awanni 24. Wani rahoton kamfanin dallancin labaran Associated Press jiya Asabar ya ce ana fatan Indiya za ta taka muhimmiyar rawa a kokarin duniya na yin rigakafin COVID-19. Amma samun yawan yarda da kai da rashin tsari mai kyau da kuma rashin sa'a ya hana faruwar hakan. A watan Janairu, Indiya ta yi amai ta lashe a farkon nasarar da ta samu lokacin da ta fara shirin allurar rigakafi ta cikin gida, yayin da ta tabbatar wa kasar cewa fitar da allurar rigakafin ta an daidaita shi ne gwargwadon bukatun shirin rigakafin cikin gida, a cewar AP. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in sun sanar a taron fadar White House na ranar Juma'a cewa kamfanin hada magunguna na Koriya ta Kudu zai faɗaɗa samar da allurar rigakafi da kuma bunƙasa kayan allurar rigakafin duniya. Za mu ƙarfafa ƙarfinmu na yaki da wannan annoba da kuma amsa duk wata barazana nan gaba, inji Biden yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Moon da yammacin Juma'a. Koriya ta Kudu ta yi wa kashi 3% na 'yan kasar miliyan 52 rigakafi kawo yanzu, amma tana da niyyar samar da kwayoyin garkuwa ga cutar zuwa watan Nuwamba. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Amurka za ta taimaka wa Seoul ta cimma wannan burin gami da samar da rigakafin ga sojojin Koriya 550,000 waɗanda ke aiki tare da sojojin Amurka a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna tare da manyan bakinmu, Dr. Muhammad Tahir, shugaban kungiyar Amalgamated da shugaban kungiyar masu noma da sadafa dankali Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, da Alhaji Muhammad Haruna Iliyasu, da kuma shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abari. A yau za mu tashi ne akan bayanan Dr. Muhammad Tahir.
Idan kai Kristan ne, in ka tashi kaje coci, kaje kai service ɗinka ka dawo. Ni musulmi idan na tashi in je masallaci in sallata in karbi Allah in dawo. Idan ma kai fegal ne baka da addini kaje ka hau dutse ko kaje kai jujunka. In ka gama ka dawo, mu zo mu hada hannu mu yi kasuwanci mu zauna lafiya a Najeriya. A matsayina na musulmi in ka ɗebe waɗansu abubuwa masu daraja wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai in ce ƙasar Najeriya tafi ƙasar Saudi Arabia ko tafi America ko tafi England ni a wujina. Domin saboda can idan na je za a ce ai ba ƙasar mu bace. Najeriya ko sai dai in doka za ta kashe ni, kan kashe ni, babu laifi dokan ƙasa na ne ya kashe ni. Saboda haka babu wani inda yafi mana Najeriya nan. Dukkan ku da manyan mu da matasan mu da sarakunan mu da masu ruwa da tsaki ko gwamnatin mu, ku yi kokari kowa ya kamanta gaskiya don mu gudu tare mu tsira tare. Talakawa sun gaji suna wahala, kuma abu ya riga ya kai makura na rashin tsaro da kuma ci mana mutunci da ake akan hanya da kuma neman karya mana tattalin arziki mu masu fatauci, kuma hakan ba za mu lamunta ba. Assalamu alaikum.
Kai da ce shi Haruna Muhammad Iliyasu da yake mazaunin Lagos ne, ina jin watakila ba faɗa mana shin mutanen Lagos da mutanen Ibadan sun daina kai hare-hare shikenan sun koyi darussa an zauna lafiya, ko kuma har yanzu akwai sauran rina a kabani? Wato kalubalen nan ya kau a dan wannan tsakanin, an ce saniya ta kai wajen miliyan ɗaya, dankali ya kai wajen 50,000 ne ko nawa, ana ta faɗa mu ba da labaru masu ban mamaki.
Kamar da ka faɗa gaskiya ne, ina tabbatar ma a ƙalla na kai yanzu shekara 37 a Lagos. Duk wasu abubuwa da suke faruwa da na rigingimu da wani zaman lahiya, muna can kuma da mu ake sasantawa da mu ake zama a ce a bari. A tabbas abubuwan da suka faru a Ibadan tun lokacin da ya wuce ya wuce. Kuma kamar yadda zan iya tabbatar maka yanzu, kaya yana can ya cika Lagos, ya cika Ibadan, ana ci gaba da kasuwanci kamar yadda ya kamata. Tunda shugabanmu Alhaji Tahir Comrade ya bada dama kowa ya tada kayan shi, to dama kaya na kan hanya. Kuma ƙarin bayani da nake so in danyi, wallahi sai mutum ya shiga da kayan nan kasashen kudu sau goma bai ci riba kwabo ba. Ba wai lalle ne wai zaka dauki kayan ka je ka ci riba ba. Wata dama ce Allah ya basu. Allah ya basu daman, kuma suna rejecting ba, suna ture ta. Zaka tashi sayan tumatur ko albasa ko san, sa sai an nemi wanda na gani da ido sannan a kai musu. In ka nemi irin shi nan ka saya ba zaka samu ba. Tumaturin nan sai ka nemi har wata raba-raba yake, za a loda a ciki a je a kai. Ni nan mai sana'ar kayan tumatur ne da sauran kayayyakin farshe bu. Ina tabbatar maka nayi shiga ta kai 10. Ba tare da riba ba, kuma kayan ni na noma shi. Amma tunda Allah ya jarabce mu aikin mu kenan, kasuwan mu ci mu kenan, ba za mu bari ba. Wata rana za mu ci riba. Saboda haka ina kira da gare mu mu 'yan Najeriya gaba daya, a yi kokari a zauna lafiya. Zaman lafiya yafi zama dan sarki.
Akwai wani abu da muka yi la'akari da shi da zan so shugaba Comrade Muhammad Tahir ya dan ƙara mana, domin dukkan cikin jawaban nan da muka yi akwai waɗanda muka manta da su. Comrade ya ce akwai tsokaci da zai akan wannan batun. Muhammad Tahir,
tsokacin shi ne ana tuya ne ana barin albasa. Yanzu ana magana zancen tsaro 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 tsaro. Ranan faɗan gaskiya ba boyin cibi a cikin wannan, kuma ba za mu ji tsoron kowa ba. Ra'ayi ne za mu faɗa. Babu abin da ya zamanto ya gurgunta rashin tsaro a ƙasar nan illa iyayen ƙasa sarakuna da aka mai da su ba bakin komi ba. Dan talaka wani ma dan bafadi ne, wani ma talaka ne, ko ni da yake dan dala ko kamar ɗana ko dan wani talaka dan uwana manomi ko kuma mai kiwon akuya. Ya je ya kare makarantarsa na primary, ya zo ya tsaya garin su, aka zabe sa zaman councilor ko chairman ko ma menene dai. Karshen ta shikenan yana ganin wannan sarki, tunda an cire musu darajar su da rigar kimar su, an maida su kara zube, ba su da komi wanda za su iya cewa. Kawai shi dan talaka ko tikil ma dan bafadi ne shikenan, sai ce shi na ga daman cire sarki. Shin kasan nan a ai mana adalci? To ni a matsayina ni Muhammad Tahir, da a ce shugaban ƙasar nan ya ce, na fi sauraron a ce Shehu Borno ya ce, ko kuma sarkin musulmi ya ce ko sarkin Kano ya ce, don ni talaka ne, na tashi iyayena suna biyayya ga sarakuna, kuma duk abin da sarakuna suka gani suka faɗa ana biyayya da shi da nan gurgudo, da su muka tashi kuma mun gaje shi. To dalilin in har ana son gaskiya, dole ne sarakuna a mayar musu da darajar su da kimar su, ko da ma za a takaita wani kamar inda ake so a banza da su gaba daya. A da lokacin nan ko da wani bako ya zo garinmu, ni babana yana shugabanci na sarauta, sai a ce a kuje gidan sarki ko kuma kuje gidan dagaci ko kuje gidan mai gari, ba mutum ba mu san shi ba komai ba, kawai shige nan san haka zo gidanmu za a turo shi, in ya zo kuma za a bashi masauki ya ci ya sha, in ya tashi ya tafi abin shi. Kuma kowane bako ya zo dole a san cewa hukuma ba na sarakuna sun san shi, domin saboda su ne kusa da jama'a. Duk wani abu wanda ya tashi shike na sai a ce mai anguwa ya ce ya gaya ma dagaci ga abin da yake faruwa, dagaci take zai gaya hakimi, hakimi da kai zarga sarki, sarki kuma zarge zai gaya wa shugaban jami'an tsaro don saboda su kawo dauki. Amma in ya zama to sarkin nashi ma babakin komai, hakimi babakin komai, ba dagaci babakin komai, ballantana shi mai anguwa, to yaya za a yi a ce irin wannan abu za a kawo tsaro?
A mika wa madam president, saboda lokaci ya kawo jiki a takaita, sai Dr. Garba Abadi ya karasa mana wannan shi.
To ni dai zan sake maimaitawa, a kasan nan dai ya kamata mu yi zaman tare, zaman lafiya, kuma gwamnati, muna fata gwamnati za su kawo mana tsaro daga gonakinmu akan hanyoyin da zamu bi da kuma har kasuwowin da zamu je.
Dr. Garba Abadi shi zai rufe mana taro.
To jama'a assalamu alaikum, naji dadin bayanin da aka yi duka, musamman irin tilla da aka haskaka akan al'ummar da nake shugabanci. Na farin farko ina so in yi magana ta fanni biyu. A cikin jawabina na farko na yi maganar babu ƙasa a duniya da za ta zauna babu la'akari da doka da oda. Doka da oda ita ce ginshiƙin gina ci gaban kowace irin al'umma. Amma in har za a zauna, ɗan mutum zai ɗauki doka a hannunsa ya yi yadda ya so, sa'annan ba za a hukunta shi kamar yadda dokoki suka zayyana ba. To ka tabbata akan cewa an fara tafiya inda bambancin ɗan adam da dabba ya zama ƙanƙani. Wannan shi ne na farko. Na biyu, magana da sake magana ta cikin jawabi na farko, zancen shugabanci. Yau an waye gari mun kai ga yau, idan ka zo lambatu anguwarku in ya kuma zaka ce ina Buhari, lambatu in ya cika ruwa ya shiga gidanka zaka ce ina Buhari, sargar gidanka ta cika ta shiga gidan makwabci kun yi cece ku ce zai ce ina Buhari, ina ƙananan hukumomi, ina gwamnoni. Saboda haka akwai madafai na iko wanda kowa akwai hakkinsa, wanda kowa ya kamata kowane madafa na iko a ce kowa ya aiwatar da abin da ya kamata. Zancen da na haka Najeriya take ba, yanzu mun kawo wannan matsayi, akwai dalilai da yawa. Na ɗaya, mun yawa kuma za mu ci gaba da yin yawa. Wannan yayi wanda ko muka yi din ba wai ba tsinuwa bane, albarka ce. Wannan yawar albarka ce, domin yawa babbar kasuwa ce. Ba yadda za ka yi ka ɗauki ƙasa ka wannan Najeriya ga ce ba ta da muhimmanci a cikin sha'anin kasuwanci da duniya, babu. Wannan shi ne. Sa'annan na biyu shi ne, shekaru kamar guda 30 da suka wuce da nake gaya muku, gwamnatoci daban-daban sun zo sun shuɗe abin da ya kamata mu yi wa juna ba yi ba, abin da ya kamata mu yi na harkar ilimi ba yi ba, abin da ya kamata mu yi na tabbatar akan cewa mun aiwatar don ci gaban zamantakewa da kuma asibitoci don a bada lafiya a talaka ba yi ba. Hanyoyi sun lalace. Ina yaro zan iya tunawa daga Maiduguri idan na tashi har Lagos a jirgi. Tun ina primary school na san Makwa, na san Jeba, na san Lagos, na san Ibadan tun ina primary school. Amma yau ka haifi yaro, ka sa shi a makaranta a ƙauyenku, ya yi secondary a ƙauyenku, ya yi university a ƙauyenku, ya yi NYSC a ƙauyenku, kai Igwe da kake maganan yaya za a fahimci juna? Ba kamar je ka san ma inda ɗan uwan naka ba yake ba, balle ya san ma haka kuke. To duk wannan al'amura ne wanda ya jibanci shugabanci. Ba wai kawai magana ce ta wayarwar da kai ba, domin al'ummance ni na san hukumar wayar da kai ta ƙasa tana iya abin da ya kamata ta yi bisa yadda ta samu kanta. na samu listin na samu na sauraron duk maganar mamsa ba ne sauransu an yi mamsa lokacin soja sun samu kudin su lokacin soja lokacin NTA ne kada jirin talabijin guda ɗaya ne kawai babu Facebook babu Instagram babu Twitter babu wani ne da yawanci duk ayyukan da muke aiki kenan ba mu da isassun kudin da zamu shiga gida gida falo falo don ba ganna falo gidan ka ba bai nuna a kan ba na cikin falon wani daban amma na yadda akan cewa akwai yadda za a yi domin akwai bukatar inganta wannan hukuma akwai bukatar bata kaso na musamman domin yin aikin da ke kanta musamman a lokaci irin yanzu ya fi yadda yake a da amma dukkanmu nan ya kamata mu zama wakilan kanmu kowa ya san da kyau in kai da kyau kasa ne in kai mu guna kasa so in kai musulmi ne ko kai kirista kowa duk wanda ya mai kyau ya sani saboda ka kai ka zama wakilin kanka ka zama na mai yiwa kanka hukunci sannan ka zama na kuma mai bin doka sannan ita kuma gwamnati ta zama na mai tabbatarwa a kan cewa mutum komin girman sa yin taka doka to doka na taka in kai wannan to ka tabbata a kan cewa ka ɗauki turba ta gyara wanda za a ba wa kowa ƴancin sa a ba wa kowa daidai sa kuma kowa a bashi ruwa daidai cikin sa wannan shine jawabi da zan nika Allah ya zama da kasar nan lafiya ina son in tabbatar muku duk mai cewa wai kasar nan za ta rabu ƙarya yake ƙarya ne kasar ba ta rabu ba domin haɗewar ta din ai ba wai shekaru 12, 13, 14 da suka wuce ba ne kasar nan a haɗe take tun shekaru 300, 400, 500 da suka wuce tun da sare bai san zai zo kasar nan ba kasar nan da ke haɗe ba za ta rabu ba sannan kuma mu zamanin muna la'akari da 'yan siyasa masu son raba 'yan siyasa in kaji ya kawo maka maganar addini to yana so ya yi girbi inda bai shuka ba in kaji ya kawo maka maganar ƙabilanci yana so ya yi girbi inda bai shuka ba shi yasa nake cewa dukkanmu nan mu zamana masu yi wa kanmu alƙalanci mu zamana masu yi wa kanmu hukunci mu zamana 'yan sandan kanmu mu zamana a can kan cewa lalle mun yadda da shugabanci irin wanda muke so in ba mu samu shugabancin da muke so ba mu ma wani da haƙƙi saboda haka kake gani na ni idan an ce za a yi zaben kansila a ƙaramar hukuma ta to ni ina da interest na sanin wane ne kansilan da aka tsayar wane ne chairman local government da aka tsayar wane ne gwamnati zan jefa mu ƙuri'a kowan kurma kawai zama haka amma in dai kawai ana zaune ne kaza zabe dan siyasa ya zo ya baka kuɗi ka karba ya zo ya yi abin da ya saka raba da kai to ai ke ma baka da dalilin kuka idan ya yi maka da kai yadda ya ga dama to wannan shine sakona Allah zama da ƙasar nan lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya da cigaba 'yan siyasa su zamana masu tsoron Allah masu saukar da haƙƙi na shugabanci in ba su yi ba zuwa gaba ƙasar za su zo su talaka ne zai fara kafin su gaya Allah
to kamar kullun na saba nakan ce dukan ku da kuka halarci wannan zaure da bazar ku muke rawa in ba dan ku ba zauren VOA ma ba za a saurare ta ba gaskiya mun gode wa shugabanni duka guda biyu da ke hannun dama ta da Madam Christy Dan Fulani Sunkur da Comrade Muhammad Tahir da Alhaji Haruna Muhammad da kuma shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abadi mun gode da kai alƙawari ka kuma cika ka zo ka taimaka ka ƙayatar mana da wannan zama da muka yi a yau jama'a da suka zo daga nesa da kusa wayanda suka zo daga Sokoto ne Kano ne Kaduna ne wayanda ma ke cikin gari da suke da dan nisa suka zo igwe mun gode muku ƙwarai da gaske a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokanan aiki na Nasiru Adamul Hikaya Benjamin Gawan Awali Salihu Aisha Mu'azu Halima Abdurrauf Shamsiya Hamza Ibrahim da Murtala Faruk Sanyin na dukkanmu da muka halarci wannan zaure nake muku godiya Ubangiji Allah ya kai ku gidajen ku lafiya
gaba daya yadda shirin ya kawo jiki kenan a madadin duk waɗanda suka taya mu shirin ya samu nasara da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa sai makon gobe za mu sake kawo muku wani sabon shiri mu kasance lafiya
a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17.25 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da rayuwar birni
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Shirin namu na rayuwar birni na sashen Hausa na muryar Amurka, muna tare ne da wani mai gyaran takalmi. Malam, menene sunanka? Shusha yana kenan ko?
Shusha yana sunana Ibrahim daga Bauchi nake.
Dan cikin garin Bauchi ne ko ta karamin hukuma? Jihar Bauchi.
Garmin hukuma jihar Bauchi nake, ina giya da local government.
Kana sana'ar gyaran takalmi ne haka a nan garin Abuja? Kaman wannan sana'a daga can giya da ka faro ta ko kuma a nan Abuja ka fara?
Nan Abuja na fara aiki, ba daga giya da ba, a nan Abuja na fara wannan sana'a.
Ganin cewa kai mutumin giya da ne, da wani sana'a kake yi a can ka, ko kuma menene ba ka sha'awan tahowa nan birnin Abuja ka zo kana wannan sana'a na shushaina?
To, sana'an da nake da dai ina kiyo, kaga kuma a yanayin na rayuwa dole a zo a dan samu abin da za a ci, dole komai kuma yawan abu, dole a nemi abu ya dan karu kana.
Na fahimta kenan malamin, ba fulatani ne dai. Idan kana kiwon kaman me kake kiwo a da?
Ina kiwon shanu a da, har yanzu ma kuma ina kiwo, ko a yanzu na koma gida zan iya nan kiwo.
Menene ba ka sha'awa kaman ka bar wannan sana'a naku na gado na kiwo ka shigo nan Abuja kana gyaran takalmi?
Na koyi ban bar kiwo ba har yanzu. Dole wata rana a zo a nema kadan kadan dai a samu yadda za a yi wa using dai kadan kadan dai yafi. Akan a zauna wata rana za ka iya kai amfani abin da ka samu a nan din. Wayancan kuma kana using da su domin zuwa gaba wani aiki kamar na kudi ya taso ma a lokaci guda za ka iya ka sayar ka using da su.
To yanzu ganin cewa ka zo nan kana shushaina a nan garin Abuja, kana ganin cewa wannan sana'a da kake yi ta shushaina ta fi samu akan shi kiwo da kake yi kenan a can gida?
Na fi samun kudi a can gaskiya, na fi ganawa a kiwo dai kawai.
To yaya kuma gashi ka fi ganewa a kiwo amma ka taho Abuja, ko ka zo ne saboda kana so ka ga dai kana birni ko kuma menene? Kai dan mun bayani mana kadan.
Ba haka ba ne ba, kawai dai dole yanayi na rayuwa, dole a ce in ka zauna a gode ma yawon duniya ma an ce karatu ne, dole ka zauna nan ka zauna na da haka dai.
To gashi nan yanzu kana wannan sana'a ta shushaina, yanzu kaman kai ma tukuna kai karatun boko?
Na dan fara dai.
Zuwa wani mataki ka tsaya a karatun ka na boko?
Ya primary na tsaya.
Baka ci gaba bayan ka gama sakandare?
Yawwa, ban ci gaba da, sai dai zuwa gaban Allah ya kai mu da inda nisan kwana mutum zai iya yi gaba.
To amma menene ya saka baka ci gaba ba da karatu ba bayan ka gama primary?
Na rayuwa dai kawai yarantaka ne kawai ya sani, har yanzu dai ban ci gaba, amma dai a niyya na Allah ya bani lokaci zan iya ban ci gaba.
Dan na fahimce ka kana da ka sani kenan da baka ci gaba da karatun boko ba. Kana dariya.
Haka ne wannan, to kaga zuwa ga wurin Allah kawo lokacin mutum zai iya ciga.
To ka duba kamar rayuwa Abuja rayuwa ce mai tsada, ka gane rayuwa ce mai tsada, za ka ga ko abinci da gurin zama. Kaman a ina kake zama ne a Abuja?
Ne, ina zama a Garki.
To a Ugo Garki? To kana biyan haya ne ko ko a ina kake zama?
Ni din ne, a bana biyan haya inda nake kwana.
To a ina kake kwana?
Ina kwana a shagon mai tela ɗinki, bana biyan sa.
Shi telan dan uwanka ne, aboki ne ko wani dangi ne naka?
Yawwa, na haɗu da shi dai a nan zamantakewa na gari, na haɗu da shi, muka yarda. Ya yarda da ni ya ba mu ke mu rinka kwana a wajen.
Ok, don ku kwana da safe sai ku tashi, shi kuma ya ci gaba da
share masa wuri kawai, mu shi kuma ya zo ya yi aikinsa, mu kuma mu tafi mu aikinmu.
To ganin wannan sana'a da kake yi ta shushaina mala, kaman a rana kana yin kaman nawa?
To ka san wani kasuwa, ko da wani kasuwa ka san wani lokaci ka samu 1,500, wani lokaci ka samu 2,000, wani lokaci za ka samu 2,500 ma, dai fiye da haka dai. Kasan yanayi na rayuwa, dole wata rana a samu wata rana a rasa.
Ga kana ganka dai dan matashi ne haka, akwai iyali kuwa? Kana da mata?
Na da mata.
Matan ka nawa?
Mata na ɗaya.
Yara fa?
Yara ɗaya.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.